حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يوشا شدة وطن سفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبود طريق إلى الثلاثين والدي دي دي دا شاد آية وطن بيونا شكرا تدبو بيدا ترى تميلادية zamu ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma cikin suratul baqara. Zamu tashi aya ta 222 fadin Allah madaukakin sarki wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tadilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka 'anil mahid, za su tambaye ka akan al-mahid, haila. Qul huwa adha, ce ne haila, dauda ne, kazanta ne, najasa ne. Fa'tazilun nisaa fil mahid, ku kaurace ma matayen mata fil mahid a lokacin haila ko kuma a wurin da suke yin haila. Wala taqrabuhunna, kada ku kusance su da saduwa. Hatta hum hasse sun yi tsarki, fa idza tatahharna, idan suka tsarkake kawo kansu, fa tuhunna min haythu amarakumullah, to ku zaike musu da saduwa daga inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, hakika Allah yana son masu yawan tuba ya zuwa gare shi. Wa yuhibbul mutatahhirin, kuma yana son masu tsarkake kawo kansu daga dukkan abin da yake Allah baya so. A wannan sura koyaushe mu rinka tunawa cewa ta sauka ne a farkon zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a Madina, kuma a tare da su akwai Yahud ahlul kitab, su kuma asalin Larabawa ummiyai ne, ba akan wani littafi suke ba. Saboda haka Yahudawa suna tinkaho da jin cewar su ne akan shiriyar Annabawa, su ne akan tafarkin ilimi. Saboda haka akwai abubuwa waɗanda suka yi waɗanda suke takama da shi ga musulmi, wanda kuma wannan yakan sa musulmi su zo su rinka tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda daga cikin wannan shine abin da ya danganci wato harkar zamantakewa ta iyali. Domin abin da ya danganci mata yana da alaka da zamantakewa na iyali, shine matsalar jinin haila. Jabir ya ruwaito haka zalika, Anas ibn Malik ya ruwaito a cikin hadith sahih. Abinda yake nunawa ga sababin saukar wannan ayar shine cewa Yahudawa sun kasance idan mace tana haila ba sa saduwa da ita, ba sa kusantarta, ba sa cin abinci tare da ita, ba ma sa zama da ita tare a cikin daki. Sai sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai wannan ayar ta sauka, yas'alunaka 'anil mahid, za su tambaye ka dangane da jinin haila. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace isna'u kulli shay'in illa nikah, ku yi dukkan wata alaka tsakaninku da matan ku, komai ku yi illa nikah, sai an-nikah shine ma'ana saduwa. Domin wannan shine yake nuna cewa an-nikah haqiqatun ne fil wad'i majazun fi al-aqdi. Tunda aka ce isna kullu shay illa nikah, abinda ake nufi saduwa ba ana nufin daura aure ba, domin shine asalin ma'anar sa a cikin lugha. Da Yahudawa suka ji suka ce wannan mutumin, wato ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, baya so ya bar wani abu wanda muke yi face ya saba mana a ciki. To daga cikin sahabbai wanda suka zo wajen, sai aka akwai daga cikin sahabbai daga cikin Ansar, Usayd ibn Hubayr da Abbas ibn Bishr, suna daga cikin sune sahabban nan guda biyu wanda wata ran suka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara wajen komawa, kowa bulala da zaman totocila, kowane daga cikin su bulala da zaman totocila, suna haskaka musu haska koma gida. da Abbad ibn Bishr da Usayd ibn Hudayr. Shi kuma Usayd ibn Hudayr shine wanda yake yana karatun Al-Qur'ani mala'iku suka ranka saukowa. Abwan Abbad kai Abbad ibn Bishr. Saboda haka waɗannan sahabbai duk suna daga cikin wato as-sabiqun na Ansar, su biyu din. Kuma manya-manyan gari ne a cikin Madina. Suka sai suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah, to tunda ma sun faɗa haka afalanu jami'ahunna, musaji da su din ma mana, musaji da matan namu a cikin haila, tunda dai yau ga abin da Yahudu suke faɗa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bujire ya kauna fuska har suka ɗauka yayi fushi ne da su. To sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaisuwa ta wata madara hadiya mana. Shi ne ake cewa ai gaisuwa ko ba a ce aka kawo masa kyauta tunda babba ne, sai dai ake aka kawo masa gaisuwa. Yana da ba aka kawo masa gaisuwar madara sai ya tura a ba su sha. Sai suka gane cewa ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ba fushi yayi da su ba. To kaga wannan sai ya nuna cewar musulmi, addinin musulunci ba ya zo yayi koyi da yahudanci ba ne. Inda addinin musulunci tushensa yahudanci ne, ai da kamata kuma ya saba musu ba. Duk abin da suke a kai ya saba musu, ko ba wai kai akan raye al'adar Larabawa bane, ballantana a ce abu ne wanda yake na al'ada na addinin Larabawa, tunda Larabawa su ba su san wannan hukuncin na haila ba. Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil mahid, za su tambaye ka akan al-mahid. Al-mahid wannan lafazin yana da ma'ana wani guda uku, domin sigar maf'il ne. Mahir, mahir sai aka yi nakalin kasra din daga ya aka maida ta zuwa ha ta zama to mahir, amma asali sigar ta sa mahir ala wazni maf'il. To wannan wazanin wazani ne na masdar, saboda haka ma'anar al-mahir al-hayd. Larabawa ba su ce habatil mar'a tahidu haydan wa mahida fa hiya ha'id, mata ta yi haila sai a ce ma wannan hailar sunansa al-hayd, kuma a ce masa sunansa al-mahir. Ya ɗaya daga cikin sunayen haila. Wal mahid kuma ismu zaman ne, ai ismu zamanil hayd, ismu zamanil hayd sunan zamanin da ake haila, wato muddar haila shi ma na ce masa mahid. Haka dalika sigar tahtamil ismul makan, domin maf'il ne, tunda abin nan fi'ili ne wanda yake aininsa maksur. Saboda haka sigar ismu zaman da ismul makan duk ala wazni maf'il, saboda haka zai iya ɗaukan kuma ismul makan ne, saboda haka makanul hayd kenan. To waɗannan ma'anoni guda uku wanne ne ake nufi? Yas'alunaka 'anil mahid, ana nufin haila ne ko ana nufin zamanin haila ne ko ana nufin bigiran da ake haila ne shine wato a gaban mace? Ma'anar farko yas'alunaka 'anil mahid, abinda ake nufi shine al hayd din, domin bi dalil Allah ta'ala ya ce qul huwa adha, kene shi adha ne, ba a sifanta zamani da wannan, ba za ka sifanta zamani da cewa aza bane. Haka zalika al-makan, ba za ka sifanta shi ba, inda al-mumini la yanjus hayyan wala mayyita. Saboda haka ta ayyan cewa abinda ake nufi a nan wajen al-hayd, ba za su tambaye ka dangane da haila. Allah ta'ala ya ce qul huwa adha, al-adha shine ma yutabu, wato dukkan wani abu wanda yake yustaqdar amiqu anhu al-adha, da kuma dukkan wani abu wanda yake makruh, dukkan wani abu wanda yake abin'i shi ma ana ce masa al'ada. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan katira, ai makruhan katira, abinda kuke ki. Saboda haka abinda ake nufi amma da al'ada a nan wajen shine wato al-mustaqdar, abinda yake na dauda, abinda yake na dauda, cuta ne. Allah madaukakin sarki ya fanta shi da wannan sifa, shi yasa ne Aisha radiyallahu anha da ta shiga cikin ihrami yana zuwa mata, sai ranta ya ɓaci hankalinta ya tashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaki anafisti anufisti, me yasa ne kin yi haila ne? Ta ce eh, ya ce hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam, wannan abu ne wanda Allah ya rubuta shi akan ƴaƴan adam mata, wanda yake wannan shine sahih. Haila tabi'a ce ta mata tun asalin halittar ƴan adam mata, sabanin abin da wadansu tabi'ai suke cewa haila da mata ba sa haila, sai da bani Isra'il suka soma yin abubuwa na saban Allah, sai Allah ya rubuto musu yin haila, daga nan ne mata suka fara haila. Shi yasa Imam Bukhari yake wa hadithu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthar yarin jayar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa hada shay'un katabahu Allahu ala banati adam, wani abu ne wanda Allah ya sanya shi ya kaddara shi akan mata ƴaƴan annabi adam. Allah ta'ala ya ce qul huwa adha, wato shi haila adani cuta ne, fa'tazilun nisaa fil mahid, da aka ku kaurace ma mata fil mahid. To nan ma ya saki dawo mana me ake nufi da al mahid din anan, ku kaurace ma mata fil mahid me ake nufi? Ana nufin ismul makan ne ko ismul zaman ko kuwa al masdar? Salafan ulama ko? To wato kun ga shi yasa alqur'ani dole na bukatar bayanin sunna, domin idan lafazi ya zo kamar irin wannan lafazi din a usuli yake ce masa ba shine al mushtarak ba, wanda yake da ma'ana sama da daya, to ka ayyana ma'anar guda daya kana bukatar dalili. To nan dalilin abinda dalilin ya zo shine sunna ta bayyana, shine wannan hadisin da na ambata hadisin Anas, isna'u kullu shay'in illa nikah, ku yi duk abin da za ku yi da mace a cikin haila, saboda haka kaga kenan babu uzla, babu kaurace mata, komai ku yi illa nikah sai saduwa. Dan haka ba za a kaurace mata kamar yadda Yahudawa suke ba, ba za a sa ta a daki ba a ce ga wani dakin haila, ba za a cin abinci da ita ba. Bal Aisha radiyallahu anha ta bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa, sai ta bashi kokon ya sa bakinsa inda ta sa bakinta ya sha, saboda haka yawunta ba najasa bane, yawunta ba azaba din bane. Sannan ta gwaguyina ma, sannan ta bashi ya kama daidai inda ta gwaguya, shi ma ya gwaguya. Sannan suna kwanciya a cikin shimfiɗa guda ɗaya su lulluɓa tare a hali tana haila. Wataran ana sanyi, ya ji sanyi, ya ce ta kwaye cinyarta tana haila, ya ce ta kwaye cinyarta, ta kwaye cinyarta, sannan ya kifa ƙirjinsa a kan cinyarta sa, ta lulluɓe shi da jikinsa, ya samu ɗanɗumin jikinta, tana haila kuma. To wannan nafsi ne akan wannan, shi yasa wato kenan haila abin baya haram, abin da yake haramtawa dangane da alaka tsakanin miji da mata shine saduwa. Wannan shine abin da yake mafi rinjaye. Akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a riwayar Aisha da Maimuna binti al-Harith, ummahatul dukkanin su Allah ya yarda da su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mace daga cikin matansa yayin haila sai ta daure zaninta, ta daure zaninta, sannan ya mubashara ta, sannan ya shafa ta min fawqal iza, daga saman jautan nata. Shi sa Aisha ta ce karawa da cewa wa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, waye daga cikin ku yafi kare, yafi kiyaye, yi mashi awar salin zani irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wato idan shi kansa yayi makan salin zani, ya sanya ta talillibe dan kada ya zamanto ya zo ya haula al-hima min babu aula ku ku yi wannan. Saboda haka ne malamai suka yi jami'i tsakanin waɗannan kaulai din, suka ce wanda yake saurayi sabon aure kuma yana jin tsoron makansa, yana ji makansa tsoron ba zai iya ya hula haula al-hima din nan ba sai ya afka, to sai ya dauki wannan abin da yake jumhurin malamai suke akai. Wannan shine mazhabar Imam Malik, ba wai tafsilin ba, mazhabar Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i shine kan cewar ya sanya matanta, ya sanya matarsa ta daure zani, ta sanya koda irin ya ake ce masa wannan ba tawul ba, ɗan sket din nan, ba da jirgin wani sket inda da ne sai a ce ɗan tofi ko buku ko sai ta sanya wannan, sai ya zamanto kan cewa su kwanta tare, ya ji abin da zai yi tsakaninsa da ita akwai haɗe. Wanda kuma yake jin cewar shi yana da ƙarfi, yana zai iya ma sha'awar salinzani, to ya yi duk abin da zai yi, duk irin abin da zai na jin daɗi, al-mufahadha, al-mubatana, dukkan nau'in istinta sai ya yi, sai dai ya nisanci, saduwa da ita fil farj a gaban ta, wanda yake wannan shine, saboda haka wannan shine yayi jami tsakanin alqaulan guda biyu. Dan haka haila tana haramta abubuwa da dama, amma wannan aya ta zo ne akan batun alaka tsakanin namiji da mace. Sauran abubuwa sun zo a cikin sunna, kamar yadda suke haila take tana halanta, tana haramta yin sallah, da kuma tana haramta wajibcin sallar ma, tunda ba wajibi, tunda ba ce mata tarama ba. Dan haka wajibcin ma ba ya kanta yake ba. Tana haramta yin azumi, amma ba ta haramta wajibcin azumi, dan haka aka nemi tarama. Tana haramta a shiga masallaci al-sahih, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na wilinil khumra, ba ni wannan shimfidartawa. Sai tace inni ha'id, sai aka tace ai haila nake. Sai yace inna haydataki laysat fi yadi, haila take ai ba a hannunki take ba. A cikin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin ta akan fahimtar ta cewa mai haila ba ta shiga masallaci. Ki ta take ganin juz'in ta ba in ya shiga kamar dukkanin ta ya shiga. Saboda haka yayi ikrarin ta a wannan fahimtar, amma ya nuna mata cewa duhulul juz'u la yadullu ala duhulil kull. In wani juz'i ne na jikin ta ya shiga, bai nuna ta shiga baki ɗayan ta ta shiga ba. Saboda haka ala sahih mai haila yana hana shiga cikin masallaci. Yana hana tawaf. Inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace isna ima isna ul hajj gair Allah tatufi bil bayt, kada ki tawafi da dakin Allah. Haila yana hana saki. Abdullahi dan Umar ya saki matarsa a cikin haila. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace murhu fal yuraji'ha thumma yumsikha hatta tahid thumma hatta tahid thumma tahid thumma tatahhur thumma in sha'a falyutalliq tahiran aw hamila. Yace sayyidina Umar ya gaya ma Abdullahi dansa ya dawo da matarsa, sannan ya rike ta har ta yi tsarki daga wannan hailar tata, sannan sake yin wata haila, sannan ta yi tsarki, sannan a wannan tsarkin da ya biyo baya in ya so ya sake ta tana cikin tsarki ko kuma tana cikin tana da cikin ta. To da haila tana hana ayi saki. Ya kuma na Abdullahi dan Umar yake an tambaye shi, an kirga maka wannan haila, an kirga maka wannan sakin da kai, yace kwarai an kirga husibat alayya taqliqa, an kirga min ita saki guda. A wata riwaya kito a ra'aita in istahmaq aw jahil aw kama qal, in yace ku ban labari in ya zamanto yayi wauta ne, wato wauta za ta hana shi ya zamanto an yi masa ukuba a kan wannan sakin da yayi. To da Allah sahihi sakin wannan yayi da riwayoyi ingantattu a Ibn Hajar biya bayanin su a cikin juz'u tasi na Fathul Bari. Wajen karatun Qur'ani akwai khilaf. Wajen karatun Al-Qur'ani akwai khilaf. As-sahih za ta iya karatun Al-Qur'ani ghaiban. Wannan shine ikhtiyarin Imam Malik, musamman in tsaji tsoron cewa haddata za ta. Domin ba abinda hadithin da yace la yaqra'ul ha'id wala junub shay'an min al-Qur'an, hadisi ne wanda yake bai inganta ba. Riwayar Isma'il ibn Ayyash daga ahlul Madina, riwayarsa daga ahlul Hijaz da Ifash. Saboda haka hadisin bai inganta ba. Haka zalika taba Mus'ab, tunda ba mai tsarki ba ce, shi ma ala sahih ba za ta taba al-Qur'ani ba. Ala sahih. To amma al-Qur'ani anan an yi mana bayani akan alaƙar miji da mace dangane da haila. Saboda haka komai za a iya yi a cikin wannan. Akwai karrama mace, akwai karrama mace. Yanzu yaya mace za ta ji a ce a kullum a duk wata akwai wani lokaci da za a je a ware ta a wani ɗaki, ba wanda zai zauna tare da ita, sai dai a je a tura mata abincinta ai tori a juyo, an bai ta kamar mai kazuwa. Yaya mace za ta ji a ce haka ake mata? To Yahuda haka addininsu, haka suke a addininsu. Sannan kuma yanzu waɗanda suka raina su ne suke zuwa suke cewa sun suka gano haƙƙin mace. Ka ji addinin musulunci da ya yi mace wannan karama a lokacin da duniya ga abin da ake mata, sannan za a cewa addinin musulunci bai ba mata ƴanci ba. Kokari ake a ƙwato su daga ƙangin addinin musulunci, ƙarya suke. To haka addinin musulunci shi ne ba mace karamarta. Ka duba ka ga sayyidul khalqi ajma'in yana kwance da matarsa, yana wutar yana kwance da Aisha sai ya ji ta sulale ta fita da daddare yace me yasa ni tace ta yi haila ne sai dai ta daura tufafin haila ta sannan ta dawo sannan yace ta dawo ta sake ta dawo ta zuwa kwanta inda take suka ci gaba da kwanciya tare saboda haka jinda yake abin da ke fita daga jikin su najasa ne aza ne mai cutarwa ne cutarwar a wajen ake za a sadu da ita a lokacin haila shine cutarwa domin shine haramu shi yasa aka haramta wannan amma dukkan sauran abu babu illa a ciki shi yasa su kuma yanzu ƴan jahiliya sai zo su nuna muku wanda suke karatun littafin biology wanda suke karatun littafin abin da ake so da a ta koya mai abin da ake so da ake kokarin a koya mai yara wato ilimin jima'i sex education daga cikin abin da suke faɗa daga cikin rukunin wannan ilimi shine a nuna maka kan cewar saduwa da mace a lokacin haila ba shi da wani illa baya cutar macen baya cutar namiji babu wani illa babu komai likitanci ya nuna haka to wannan ake so a koya ma yara ɗan shekara 11 12 13 14 a sa wannan a dasa shi a cikin zukatansu shi yasa dole ne a yaki wannan abin wannan abin da ai sex education a cikin irin karatuttukan da ake yi na fiqhu da anan za yara za su koyi sex education wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna Allah ta'ala yace kada ku kusance su hatta yatahhurna har sai sun yi tsarki at-tahura yatahhuru har sai sun yi tsarki at-tahur hatta yatahhurna anan wajen kage yazo ba da sigar tad'ib bane an faɗi wato al-qurb anan wajen shine wato kusantar su da aiki aikin kuma shine aikin da abinda aka hana ku da shi na farko i'tizal din da aka hana kaurancewar da aka ce ku yi a wanda aka ce shine ma'ana isna'u kullu shay'in illa nita kada ku kusance su da saduwa to yanzu shine aka ce kada ku sadu da su din har sai sun yi tsarki at-tuhur din anan wajen abinda ake wato sun zamanto sun wato tahura sifa mushabbaha fi'il ne lazim wanda yake ake amfani da shi wajen bayanin sifa mushabbaha as-sifatul mushabbaha tana daga cikin sifa da suke nuni akan luzum was-sabat bata canzawa ka zaka ce karumar rajul fa huwa karim in ka sifanta shi da haka wato sifar karinci tabbatar ta ce tare da shi dan haka tahuratul mar'a fa hiya tahir abinda ake nufi wato ta lizumtu da wannan sifar ya tabbata gare ta ba abu ne wanda yake ya tajaddad ba abu ne wanda yake tabbatacce tare da ita saboda haka abu ne wanda yake bata da kokari akai shine wato ma'anarsa zawalul hayl haylan ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa haila tana da isbar tana da isbar wajen hadisin istihaba kamar yadda zamu ga to abhara inda ake nufi anan wajen shine abinda malamai suka tafi akai shine ganin tuhur wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar murhu falyuraji'ha hatta tathur thumma tahir wato mace tana da hali guda biyu imma halatul hayd wa imma halatul tahara in ba ta haila tana tuhur to wannan haila halatul tahara din shi ake nufi anan wajen hatta yatahhurna ai ta shiga cikin halin tahara ya za ta ga ita shiga cikin halin tahara alamomi guda biyu ne a wajen jumhur fuqaha al-jafa wal qasat al-bayda ya zamanto kan cewar gabanta ya ke kashe babu wani abu alama ta biyu shine al-qasat al-bayda ta gafarun ruwa ya fito daga gabanta ta ga wato irin normal discharge danshin da yake fitowa daga gaban mace wanda yake za a ganshi farfar ne ya zamanto in farin yayi yawa ya zamanto cuta in wannan ya fito shine alamar cewa haila ta gaba domin haila yana farawa ne wani lokaci ga mata ga mafiya yawan mata yana farawa ne da jini wanda yake mai duhu baki amma akwai jajajajen a samansa ba jini ne jajawur ba kamar jinin in ka ji ciwo shi yasa mata sun san shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna damal hayd aswad yughraf jinin haila baki ne an san shi wato ta'rifun nisa yana da wari sananne sannan sai ya soma tsinkewa sai ya koma mai ruwan kasa kasa
bayan ya zama to ruwan kasa-kasa sai ya koma ya zama to ruwa yalo-yalo fatsi-fatsi ya kusan karewa kenan sanar da ƙarshe kuma sai ya zama to fari in ta sa gaban ta ba za ta ga komai ba to she shine wannan Aisha ta ishara gare shi da mata da daddare sai su tashi suna sanya auduga a gaban su suna gani wai ko lokacin tsarki yayi su rinka turowa da ita wajenta don ta gaya musu cewa ya tsarki yayi ko tsarki bai ba wani ya nuna wato kulansu da addini don saboda kiyaye haƙƙin Allah na sallah sai ta ce la ta'ajjala hatta taraina al-qasata al-bayda kada ku gaggawa har sai ku ga wannan cikin ku ga wannan farar ruwan kamar farar kasa wanda yake fitowa to idan mace ta saba tana ganin wannan za ta jira shi amma kamar yanda yana da cikin istisalin mazhabin malikiya za ta jira shi akhir al-muhtar kada jiran ya zama to ba iyaka alal misali yanzu da azhar sai ta sa auduga ko kuma ta dauko abinda take fadi dinta kunzugunta ta ga babu alamar wani abu ya fito daga gabanta ta sanya a cikin gabanta ta ga ya fito babu komai ya kekashe ba danshi ko kadan to sai ta saurara in ta saba tana ganin farin abin nan ɗinke ne sai ta saurara har zuwa ƙarshen muftar in kamar a ce lokacin da aka kira sallar azhar ne ta gani to sai ta jira har sai gab da za a kira sallar la'asar in ba ta gani ba to sai ta wanka ta sallar azhar sannan ta sallar la'asar wato ta saurari zuwa qasatul bayda li akhir al muftar sai dai idan ta saba cewa tana qasatul wannan qasatul bayda din wannan farin yana zuwa mata wani lokaci yakan dan dauki lokaci to sai ta jira har lokacin da zuwa amma in wani lokaci yana zuwa wani lokaci baya zuwa to kada ta jinkiri har ya zamanto ya shiga ya wuce wannan lokacin har ya zamanto lokacin sallah ya wuce ya zamanto ana binta bashin sallah akan ta to idan ta wannan shine tsarki wanda zai shiga da cikin wannan halin na biyu halinta na biyu shine bayan ta zamanto daga halin haila sai ta zamanto halin tsahir wanda zai zamanto sallah wajiba ce akan ta azumi wajibi ne akan ta sai dai in a cikin in a ranar ne na watan Ramadan ba za ta kama bakin ta ba za ta ci gaba da cin abincin ta shine ma ake cewa namiji ya sadu da matarsa a tsakar ranar Ramadan ko babu kafara akan su namiji ya sadu da matarsa a tsakiyar rana na Ramadan watan Ramadan ko babu kafara akan su irin al-ghadul fuqaha kaci abin nan kaci cika cici na fuqaha da suke yi shi ne suke cewa namijin da yake matafi ya dawo daga tafiyar sa baya azumi ya shigo gida ya iso gida a lokacin nan da rana kuma ya samu matarsa tana haila da safe ta yi wankan haila saboda haka sauran da yamma din ba azumi take ba saboda kan suka sadu a nan wajen sai ya halatta da shi to saboda haka in ta shiga wannan sai ta shiga in ta shiga cikin halin tahara sai kuma wannan hukunci hukunci su to Allah ta'ala ya ce fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah idan suka yi tsarki tatahharna wannan sai aka gura sai ga at-tawqif tatahhara ya tatahharu tatahhuran idan suka yi tsarki to me ake yi da wannan tsarkin nan shi yasa sai malamai suka saba ba al-jumhur suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na kari a cikin ginin kalmar ya nuna cewa akwai karin ma'ana saboda haka tahurat ya sha bambam da tatahharat tatahharat yana da kari na kalma an kara ta ta mubawa'a sannan abin nan an ƙara ta mutawa a sannan kuma an ƙara ha an yi tawdi'i saboda haka akwai ƙarin akwai ziyadar ma'ana me ma'anar da suka sai suka ce ma'anar fa idza taharna ay bil irtisal da wanka domin yin wanka bayan haila mashru' ne saboda an zo an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wankan haila yake bayyana saboda haka mashru' ne in mace ta gama haila za ta yi wanka saboda haka abinda ake nufi da nan fa idza taharna fa idza batasanna idan suka yi wanka fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zaike musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku wadansu malamai musamman daga cikin su akwai ahlul zahir suka ce taharna ma'anarsa dukkanin su ma'anar su at-tahara shine su wankin suka wanke idan suka yi tsarki ma'ana suka wanke farjin su shi ma tsarki ne lafazi ne wanda yake mutlak zai iya daukan kowace irin ma'ana at-tahur zai iya ma'anar sa tsarki al-istinja zai iya daukan ma'anar alwala zai iya daukan ma'anar wanka saboda haka sai ce idan mace ta gama haila an ta wanke gabanta cikin mijin ta yi saduwa da ita ko ba ce wanka ba suka ce musamman saboda Allah madaukakin sarki ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin al quba Allah ya fada da shi yuhibbuna an yatatahharu kaga tatahharu nan ce ne tazo ko menene wannan tatahharu din da suke yi ba sarki bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye al quba me kuke yi Allah ya yabe ku a cikin alqur'ani suka ce mun yi muna makwabtaka da yahudawa sun kasance idan suka je bandaki sai su wanke najasa si istinja'i da ruwa saboda haka mun muke yace huwa zak shine abin da yasa Allah ya biyo saboda haka ma'anar sa wanke al'aura Ibn Hazm kenan hujjarsa kenan yace ai gashi alqur'ani ya karfafa to jumhur ba su kare shi ba suka ce mu ai Allah madaukakin sarki yace wa in kuntum junuban fatahharu in kuna halin jaraba ku yi tahara wata tahara ake nufi anan wajen fatasilu fabtasilu sannan kuma sunna tana goyen bayan mu shine cewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da mai haila kan cewa a kai wanka fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa salli ay fa idza dhahaba qadru al hayd daga haila ta tafi faghsili ki wanka saboda haka shine wankan da shine sharadin da Allah madaukakin sarki yake nufi dan haka kun ga wato mutum ba zai sadu da matarsa ba lokacin haila sai ya cika sharadi guda biyu sharadi na farko ba ta da iko akan sa shine ta ga tsahara daga haila sharadi na biyu wanda ta da iko akan sa shine ta wanka Hanafiya sun kawo wani tafsir cewa idan hailar ta kai kwana 10 to ko ba ta yi wanka ba za a iya saduwa da ita almuhim wannan ayar hani ne akan bi halatta a kusanci mace ba har sai ta gama haila sannan kuma ta yi wanka wanda yake shine kaulin jumhurin malamai idan mutum ya saba yayi wannan to ya saba ma Allah a wajen jumhurin malamai abinda zai yi ya sai istighfar ya tuba ga Allah madaukakin sarki ba shi da wata kafara amma a wajen Imam Ahmad yana da kafara saboda hadithin Miqsam an Ibn Abbas man ata imra'atahu wa hiya ha'id falyatasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar wanda yazo yazai kima matarsa hay tana cikin haila to ya sadaka da dinari ko rabin dinari dinari nawa ne yanzu nawa za a kaddara dinari 20 nisabin zakka ko 260 saboda haka karama ta da 20 260 nawa kenan kaga 1013 kenan dinari daya 1013 kenan sadaka da mushin ka ba to wannan hadisi wannan shine mazhabar Imam Ahmad saboda shi ya ce wannan hadisin ya inganta a wajen sa saboda haka ya tafi a kansa kuma wannan shine ahwa kuma wannan shine fatwar Abdullahi dan Abbas to amma jumhur suka ce wannan hadisin bai inganta ba domin a wata riwaya an ce falyatasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar a wani hadisin bi nisfi dinar aw bi rub'i dinar a wani hadisin aka ce idan jinin ja ne falyatasaddaq bi dinar idan jinin ba ja bane falyatasaddaq bi nisfi dinar saboda haka sai suka ce wannan hadis ne muqtarid da aka ba fi hujja da shi ba shi ko Abdullahi dan Abbas ce a babu istira hadisin haka yake hali ne da aka rawaito da riwaya a wajen sa in a farkon haila ne ya sadu da ita kaga a lokacin ai bashi da dalili ba ta dade ba da bai dade da rabuwa da ita ba farkon haila ga jinin ko bai dade ba da rabuwa da ita sannan kuma yazo ya sadu da ita to dinari da zai amma in a ƙarshe ne kuwa to a ƙarshe gogorci yayi yawa saboda haka tayi wajen kwana 6 kwana 7 ya kasa hakuri to wannan a lokacin nan sai aka ce to sai da nisfi dinar saboda haka wannan hadisin ba istira bane inji Ibn Abbas halaye biyu ne dan haka abin nan Imam Ahmad ya zabi wannan kuma wannan kaulin min al-quwwati bi makan, ina da karfi wajen fada, illa kan cewar ta fuskar isnadi haqiqatan hadithin da inganta ba a wajen baiwa da cikin malaman hadith da Sheikh Nasir ina ganin ya inganta shi a cikin al-irwa. Saboda haka idan mutum su jumhur hujjar su da wanda suke ƙara dubawa shine cewar kowane musulmi dukiyarsa da lafiyarsa tana da alfarma, ba za ka lizinta masa ya fitar da wani abu da cikin dukiyarsa ba a ta fuskar dole sai da dalili wanda babu shakka, tunda babu dalili suka ce ba za mu lizinta masa ba, yaje ta neman gafara tsakaninsa da Allah madaukakin sarki. Mutum ya zo matarsa a lokacin haila yana daga cikin kaba'irul dhunub, kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya sadu da matarsa tana haila, ko wanda ya sadu da matarsa ta dubarsa, ko wanda ya je wajen mai duba ya gaskata shi da abin da ya faɗa, to wannan faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, ya ce ba ruwansa da abin da aka saukar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub da mutum ya kamata ya tsoron Allah anan wajen. Sannan Allah ta'ala ya ce inna Allaha yuhibbut tawwabin, lalle Allah yana son masu yawan tuba daga zunubai, wa yuhibbul mutatahhirin, yana son masu tsarkake kansu daga dukkan dauka. At-tawwabu nan akwai tabbatar da sifar mahabba ga Allah madaukakin sarki, ma'anarsa yana son su, wato so wanda yake daga cikin lawazimin soyayyar shine yana yi musu sakayya, yana yi musu abubuwa na rahama da sauransu. An kaddamar da at-tawwabi akan al-mutatahhirin domin wata latifa, domin waɗanda suke masu sako, inda an kaddamar da al-mutatahhirin sai su to ka gani sai daga baya ma aka kawo la'alla mu dai gashi nan gashi ne, to amma sai aka so mu kaddamar da su masu sako wanda suka tuba, Allah na son ku. Saboda haka duk mai sako ya ji kan cewa shine shi aka fara fadawa, wannan sai da ƙara masa fika da soyayyar Allah gare shi, ya zamanto ya turmuza hancin shedan, tunda shedan yana kokari ya hana ya rufe ma bawa kofar tuba. In yayi zunubi ya rinka nuna maka kan cewa kai makareci ne, mai yaudara ne, wane ne, Allah babu wansa da kai. To idan ka ce Allah na son, Allah ya in kasance cewa Allah yana son ka, ka koma ya zuwa gare shi, to sai shedan ya fuje, sai shedan ya ji haushi, Allah madaukakin sarki kuma ya farin ciki da wannan. Sannan ma'ana ta biyu, al-mutatahhirin da aka faɗe su daga ƙarshe dan kada su yi uju, kada wato abin nan a su rinka mamakin da kan suna tsammanin kan cewar ai su wato sun taka wani matsayi babba, gashi ma su aka fara sarha, su aka fara fada, suna da matsayi a wajen Allah, dan kada wannan ya sanya su rinka yi ma kansu taskiya, suna tsarkake kansu tunda su masu dan domin al-mutatahhirin masu tsarkake kawo kansu ai daga zunubai, daga kuma dukkan wani abu wanda yake na dauka ta hanyar lizimtar tsarki. Hissan wa ma'ana, hissan shine mutum ya bar shirka da bid'a da saban Allah madaukakin sarki, shine ma'anar dinka. Hissan kuma mutum ya bar abubuwan najasa, wanda daga cikin su shine mutum ya sadu da mace yayin da take cikin haila, domin yana daga cikin najasa. Na'am.
Nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
الله تعالى يأتي نساؤكم حرف لكم ما تعيركم بونكم كني فأتوا حرفكم أن ناشئتم da haka ku zai kema gonakinku annashi itum ta koyaya kuka so. Wa qaddimu li anfusikum, ku kaddamar da aikin alkhairi ga kawukanku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa alamu annakum mulaqu, ku sani kan cewa ku masu saduwa da Allah ne. Wa bashiril mu'minin, ka faranta rai ga mu'minai. Allah madaukakin sarki yayin da yake Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar, kamar yadda aka rawaito a hadithin Jabir, shi ma wannan raddi ne ga abin da Yahudawa suke akai. Domin Yahudawa sun kasance suna cewa idan mutum ya sadu da matarsa ta baya, amma ta wajen da take haihuwa, in ya sadu da ita ta bayanta amma ta wajen da take haihuwa, to in aka tashi haihuwa ɗan
zai zo ahwal sai dan sai ya zamanto mai hararar garki dan sai ya zamanto mai hararar garki saboda haka da suka je suka ga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai Allah ya saukar da wannan aya nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum an nashi'tu matayanku gonakinku ne ku zauke mu gonakinku ta duk inda kuka so a wata riwaya kamar yadda zuwa cikin sunan Tirmidhi sayyidina Umar shine yazo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah hawaltu rahli layla na juya sirdi na jiya ma'ana ya sadu da matarsa ta baya amma wato ta inda take haihuwa ba wata duburarta ba sai Allah ya saukar da wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqbil wa adbir wattaqil wattaqid dubr wal hayy kasa wato ka fuskance ta ko ta juya maka baya amma ka ji tsoron ka kiyaye dubra ka kiyaye haila saboda haka wannan ya zamanto cewa halacci ne ga mu'minai nafsi ne akan cewa ya halatta mutum yayi istinta'i da matarsa ta inda da yake so amma ya zamanto ya muqayyad da cewa fi simanin wahid kamar yadda zuwa cikin lafazin wani hadisi a wajen a waje daya shine inda mahallin zar inda Allah ta yi fa'atu harthakum ku zai kema gonakinku menene alharth din ina zaka zo in zaka zo gona ba zaka je ne dan kai shuka ba to in abinda ake nufi mata wato wurin da zaku shuka zuriya salihani gaban su shine gonar abinda kuke zubawa na maniyinku shine tsirin abinda zai fito daga ciki shine da saboda haka ya kamata ka je ba gonar ba ba wajen noma ya kamata ka je ba ko ka za ka je ne a cikin gonar ka je ka samu dutse ka ce anan ne za ka je ka shuka wannan nasi ne akan wannan wadansu wannan lafazin wadansu malamai sun fassara shi da cewa kaifa wa min aina ko yaya daga kuma ta ko ina wadansu ma suka fassara da cewa a aina din ne ainin aina fa'atu harthakum aina shi'tum ko ina kuka so saboda haka sai suka tafi akan cewa wannan alqur'ani ya halatta mutum ya sadu da matarsa ta ko ina yaso ko ta gabanta ko ta bakinta ko ta bayanta ko ta ina tunda aina suka ce anna dinna min alfazil umum to haka babu abin da ya tafsisi sa kuma har aka nasabta wannan maganar zuwa ga Abdullahi dan Umar aka tashahara wajen nasabta ta zuwa ga Imam Malik aka ce Imam Malik ya halatta mutum ya sadu da matarsa ta bayan ta duburarta har a cikin Qutubiyya daga cikin dafan malaman mazhabin Malikiya aka kawo wannan magana amma wannan magana duk ba ta da asali Abdullahi dan Umar yayi inkarin wannan yake cewa shine yace da Nafi'u ya tambaye shi sai yace mu mutanen Makka yayin da mutanen Madina al-Ansar sun kasance suna makwabtaka da Yahudawa bisa al'adar su ba sa saduwa da mace sai ta gefe sai a kwance ta kwibinta kawai shine in aka saba wannan kabira min al-kaba'ir to nasara al-Ansar sai suka dauki wannan dabi'ar su ma suka dauka wannan shine addini shine mutunci shine kunya sai su ku muhajirun suna saduwa da matan su yanda suka so sai wani daga cikin muhajirun ya auri ɗaya daga cikin matan Ansar sai yazo zai sadu da ita ta yanda suka saba suna yi da matan su na Makka sai ta ki tace in ma ta gefe wa in ma kuma kai rabu da ni wannan ya sai masa inkarin wannan saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya domin ta yi raddin wannan tarbiyyar da Yahudawa ta ba su cewa mutum zai saduwa da matarsa shine ya faɗa fa'atuha muqbilatan aw mujabbiya idan kana fi simanin wahid ka haɗu da ita tana fuskantar ka ko kuma ta kifa bayanta in dai ya kasance a waje wato a ramin nan sananne shine inda take haihuwa to haka Abdullahi dan Umar yayin inkarin abin da ake nasabtawa ya zuwa gare shi haka zalika Imam Malik Ibn Wahab ya ruwaito cewa
da cewa ga abinda ake cewa ya faɗa yace kadabu alayya kadabu alayya kadabu alayya sun yi min ƙarya sun yi min ƙarya to uku ya faɗa yace arastum qauman araba ku ba mutane ne na arabawa ba Allah cewa ya fa'atu harfakum anna shi'tum wa min ayna yakunu alharf min ayna yakunu alwalad daga ina za a samu dan ba daga wajen mahallin zar bane inda ake yin noma to ana yin noma ne ta inda ake tsuguno ba tana ana yin noma ne ta dubura ana yin noma ne ta wajen haihuwa saboda haka wannan shine sahihin magana kan cewar abinda ake aya take nufi kamar yadda zuwa hadisin Umar da hadisin Abdullahi dan Umar shine an yakuna fi simamin wahid kuma wattaqid dubur wattaqil haida hadisai da dama sun zo wanda suke hani akan wannan wanda daga ciki shine wanda na faɗa wanda Ibn al-Munzir ya rawaito cewa wanda ya sadu da matarsa cikin haila ko wanda ya zake wa matarsa ta duburta ko kuma wanda ya je wajen mai duba ya gaskata shi da abin da ya faɗa dukkan waɗannan sun barranta da abin da aka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma faɗin Imam al-Bazzar cewa duk hadisan da suka zo ba'ifaini duk hadisan da suka zo ba'ifaini yana nufin kan cewa daidaikun hanyoyin su amma bi majmu'iha yana nufin kan hadisin yana da asal kuma ga maganganun sahabbai waɗansu da isnadi ingantacce kamar Abdullahi dan Amr dan As yake cewa hiya al-lutiyatu as-sughra shine aikin mutanen annabi Lut karamar domin su babban suke tunda su suna zama su za zai kema mazaje ne to idan mutum ya yi sadu da matarsa ta bayan ta tamkar yayi mata yayi aikin mutanen annabi Lut ne saboda haka wannan ayar nassi ce aka wannan ayar ba ta nuni ga abinda ake tsammanin ta nuna ba wanda waɗansu suka ɗauka sannan Allah ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da kawo kanku ai ku kaddamar da kyakkyawan aiki wannan yana daukan ma'ana da yawa daga cikin ma'anar da yake dauka kwadaitarwa ne akan mutum ya sadu da iyalinsa domin qaddimu li anfusikum ku kaddamar makawo kanku abinda wato zai amfane ku shine samun da domin da alhairi ne da albarka domin da idan ka haife shi ya zama to musulmi duk sallar da yayi duk karatun fatiha da yayi duk zikirin da yayi yana da shi yana cikin sahifan ladanka so da ta buka abin da yake cancanta ka je kai kokari ka same shi domin duk aikin sa zai zama to akan mizanin aikin ka wadansu kuma daga cikin ma'anar wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da kawo kanku da aiki da kyakkyawan aiki shine yayin da abinda wannan daga Abdullahi dan Abbas yayin da zaka sadu da iyalinka kai ambaci Allah madaukakin sarki kamar yadda yazo a hadisin Abi Huraira da dan ku yayin da yazo zai sadu da iyalinsa zai ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ya bismillah sannan ce Allah ka nisantar da shaytan daga gare mu ka nisantar da shaytan daga abinda ka azurta mu da shi idan Allah ya azurta su da da a wannan saduwar da suka yi lam yadhurruhu shaytan shaytan ba zai tuce shi ba saboda haka shi ake nufin da wa qaddimu li anfusikum qaddamu makanku kawo kanku to kaga wannan ta haka ake samun zuriya saliha tun rangini tun rangani tun kafin ma yazo a soyayya masa addu'ar Allah ya shirye shi tun kafin yazo ake masa addu'ar in haka ya kamata mumini ya kasance shi yasa aka ce inda ɗayan ku zai iya dan haka to kai kokari ka iya din kada ka abin nan na wattaqullah ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyi a cikin umarninsa da hannunsa wa alamu annakum mulaquhu ku sani kan cewa ku masu saduwa da Allah ne wato a lokacin ranar alkiyama wa bashirul mu'minin kai faranta rai ga mu'minai wanda suka ji tsoron sa suka ji tsoron Allah ka faranta musu rai da aljanna na
wa la tajallaha urbatan li aymanikum an tabarru wa تَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
Allah ta'ala ya ce wala taj'alu Allaha urbatan li aymanikum, kada ku sanya Allah ya zamanto illa katanga ga wato kada ku sanya Allah ya zamanto katanga ga rantsaran tsanku da kuke yi an tabarru da zai katanga da za ta hana ku albir ku yi aikin nagarta wa tattaqu ku ji tsoron Allah wa tuslihu bainan nas fi sulhu tsakanin mutane. Wato kada ku sanya rantsuwarku da kuka yi da Allah, sunan Allah din ya zamanto shi ne za ku yi amfani da shi wajen yin alkhairi. Mutum ka ce ba za ka yi wani abu ba na kirki, sai a zo a nuna maka kan cewa ya kamata ka yi, kirki na ana riga na rantsi, ana rantsi. To kada ka mai da rantsuwarka ta zamanto sanadiyar yin aikin alkhairi. An tabarru din nan ai an la tabarru, kamar Allah ta'ala ya ce yubayyinu lakum an tadhillu, ai an la tadhillu, kada ku bata. Akwai wato an la tabarru wala tattaqu wala tuslihu bainan nas, wato kada ku yi abinda zai sanya wato kada rantsuwa ta zamanto ita ce za ta sunan Allah da kai a cikin rantsuwa ku fage da shi, wai kuna da'awar cewa kuna girmama sunan Allah amma kuma ba ku girmama abinda Allah ya umarni da shi ba, tunda aikin alkhairi ne. Sai kace ai aikin alkhairi da Allah yake so, sai kace ba za ka yi ba saboda ai ta riga ka rantsu. Wannan Allah madaukakin sarki ya hana, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mana bayani yazo a cikin hadisi da dama na Abu Hurairah da Abdurrahman ibn Samura, man halafa yaminan fara'a ghayraha khayran minha falyukaththir an yaminihi thumma liyati alladhi huwa khayr, wanda ya rantsa da wata rantsuwa sannan sai ya ga abin da yafi alkhairi ga wannan rantsuwar tasa, to ya kafara rantsuwar sannan ya aikata alkhairi. Shi yasa Allah ta'ala ya hana sai ya ce na farko dai kada kai rantsuwar cewa ba za ka yi aikin alkhairi ba, kada kai rantsuwar cewa ba za ka yi aikin alkhairi ba. Idan kuma ka yi saboda fushi ko saboda makamancin wannan ko saboda kuskure, to wannan kada ka hana kai zaman to kai aikin alkhairi ka yi. Shi yasa koda ka yi rantsuwar ma, koda ka yi rantsuwar to kada kurkura ka yi rantsuwar to ka warware ta ta hanyar yin kafara sannan ka yi aiki, kamar yadda aka rubuto daga kamar yadda yazo a cikin suratul nur, Allah ta'ala ya ce wala ya'tadi ulul fadli minkum wasa'a an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Sai na wakan da ya rantsuwa cewa ba zai ciyar da misfa taimakon da yake bashi ba, shi ke daukar nauyin sa, kun yake tura masa cefanan sa, sai ya zamanto cewar yana cin wanda suka yi yada jita-jita akan kabiyar Aisha. Saboda sai na Abubakar ya rantsa ba zai sake taimaka masa ba, sai Allah ya saukar da wannan aya. Kada ku yi rantsuwa akan cewa ba za ku ba ma dangi inda dan uwansa ne musta, da kuma miskinai, da kuma muhajirai ko muhajiri. Wal ya'fu wal yasfahu, si afwa su kauda kai, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ba ku so Allah ya gafarta muku, sai na wuce ya ce muna so Allah ya gafarta mana, sai ka fara ya dawo ya ci gaba da yin wannan. To haka ake son mu'mini ya kasance, kada wanda ya dauki wannan, wanda ya dauka cewa a ai ganin girman Allah ne yasa zai kiyaye rantsuwarsa, sai ya kiyaye rantsuwarsa ya rantse ba zai yi ba, to ko bai aikin da ya rantse shikenan, wannan rashin ganin girman Allah ne. Sai kai abin da ya kamata kai in ka san Allah din shine sai kai kafara. Kaga a cikin kafarar akwai a bautar Allah, sannan kuma ka je kai abin da yake aiki na alkhairi. Wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne ga maganganunku, alim masani ne da halayenku. La yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum, Allah madaukakin sarki baya rukanku da abin da yake yasasshen abu a cikin rantsaran tsanku. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, amma yana kama ku yana rukanku da abin da zuciyarku suka tsorurta, abubuwan da kuka nufa na wato rantsuwa wanda kuka tabbatar da ita. In kuka karya rantsuwar to Allah zai kama ku akan wannan. Wallahu ghafurun halim, Allah mai gafara ne, halim mai haƙuri ne, yana jinkirta hukuma ga wanda ya cancanci. Lahul yamin, an yi saɓani akan lahul yamin. Abin da aka rubuto daga Aisha da kuma waɗansu daga cikin sahabbai shine abin da mutum yakan faɗa a cikin hira, la wallahi wa bala wallahi, wannan shine lahul yamin. To wannan Allah madaukakin sarki baya kama mutum a cikin wannan, yayin da mutum yayi rantsi ana cikin magana kaji nan da nan, wallahi wallahi an yi kaza, wallahi ba haka bane, wallahi haka ne, cikin magana ko wajen ciniki, saboda sabo da fadin wannan. To wannan ita ce yasasiyar rantsuwa, wanda kai yayin da mutum yayi shi akan kansa ba kullata rantsuwa yake ba, ba kullata rantsuwa yake ba, domin rantsuwa shine kai alkawari ka karfafa shi da rantsuwa da sunan Allah, da ambaton sunan Allah akan sa. A wajen Imam Malik lahul yamin shine ka rantse din, kana sane da cewa rantsuwa kake so kai akan abu ya faru ko bai faru ba, bisa kikkiawar da to da kake da shi, sai abin ya bayyana ba haka bane, to wannan lahul yamin ne, babu kafara ko babu laifi akan ka, domin kayi ne babu ganganci a ciki. Kamar ka ce ka rantse ka ce wallahi wani bai zo ba, kai a bisa kikkiawar da kanka bai zo din ba, sai kuma ya zama to ya zo, in ya bayyana gare ka irin wannan, to lahul yamin ne, babu kafara akan wannan a wajen Imam Malik, babu kafara a wannan. Kafara kawai a wajen Imam Malik tana zuwa akan rantsuwar da ka rantse kan cewar za ka yi abu, sai ka zo ba ka yi shi ba, to wannan shi ne za ka yi kafara, ko kuma ba za ka yi abu ba sai ka zo ka yi, to wannan shi ne za ka yi kafara. Amma a wajen Imam Ahmad da Imam Shafi'i sun kara wannan sura ta biyu da Imam Malik ya faɗa, ka rantse akan abu cewa ba haka bane ko haka ne, sanya ya bayyana kan cewa ba haka bane, to wannan ba su dauke shi a cikin lahul yamin ba, sun dauke shi a cikin rantsuwa da ake mata kafara saboda kiyaye girman Allah, saboda Allah ya ce wahfadu aymanakum, ku kiyaye rantsuwar sauki. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, Allah yana rukun ku da abinda zukatanku suka kullata, suka tsoruruta, wato suka aikata, shine ka rantsa cikin zuciyarka ka san cewa rantsuwa kake yi akan wannan abu, dan haka wannan yake karfafa mazhabar Imam Shafi'i da maganar Aisha kan cewa abinda ake nufi shine rantsuwar da kai ba tare da kana nufin rantsuwa ba, kawai ta zo ne akan bakinka haka sa take saboda yawan magana, amma abinda ka kullata kan cewa haka ne rantsuwa, to wannan idan ya zama to kan cewar baka kiyaye shi ba, Allah zai kama ka, domin abu ne wanda yake zuciyarka ta aikata shi, ka kullace shi a cikin zuciyarka. Wallahu ghafurun halim, Allah mai gafara ne, halim mai haƙuri ne.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن Allahu Sami'un Alim.
Wannan aya ce sai bayanin hukuncin ila'i. Ila'i shine rantsuwa, mutum ya rantsuwa cewa ba zai sadu da matarsa ba. Rantsuwa ba zai sadu da ita ba, wai ba zai yi mata magana ba. Daidai ne, Allah madaukakin sarki ya kawo wannan aya a cikin hukuncin zamantakewar iyali, kuma ya kawo ta bayan aya da ta yi magana akan rantsuwa, akan kiyaye rantsuwa. Domin shi ila'i ɗaya daga cikin uslubi ne na tarbiyya, sannan kuma uslubi ne wanda yake zai iya zamantowa hanya ta cutarwa da mace. Idan mace ya zamanto kan cewar wa'azi da ƙauracewa a cikin gida duk bai wadatar ba, to mutum zai iya yin ila'i ya ce ya ƙaurace mata wata mudda mai tsawo, domin wannan ya sanya ta ɗanɗana zafin rashin wato abokin kwanciya da zafin wannan hananar tausayi din da soyayyar da kusancin, wannan ya sanya ta hausar da. Saboda haka ila'i ba saki bane, domin kamar yadda aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma matansa, sai aka hada a Madina cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙorace ma matansa wata daya, ya zauna a wata abin nan, a wata taska, a wata rumfa sama, a wani bene na a cikin gidan mashruba, ko shine bene ko dan a sama ya zauna anan har wata daya. watan ya kwana 29 da ya sauko ya dawo wajen su sai Aisha take cewa to ai kwana ai wata da yake ya kwana 29 sannan da ya sauko din sai ya karanta mata a ayat tahir yace ya Aisha zan ga miki wani abu amma kada ki gaggawa zan bijira wani abu gare ki kada ki gaggawa yanke shawara har sai kin nemi har sai kin ji ra'ayin iyaye sai kin je kin nemi shawara su sai karanta mata ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayata dunya wa zinata fa ta'alina umatti'ukunna zuwa karshen aya sai tace yanzu akan wannan ne zan je in nemi shawara iyaye na ai ka san iyaye na ma na nemi shawara su ba su bani shawara a gaba da kai ba tace ni na zaba Allah da manzansa da ranar lahira sai tace to amma kada ka gaya wa matanka cewa ga zabin da nake kada ka gaya musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya aiko ni inna Allah arsalani muballigha wa lam yurzilni muta'annita Allah ya aiko ni isar da sako bi isar da aiko ni yin ta'annuti ba wato me yi amfa wato karra me matsantawa domin ya zamanto yayi ma mutane wato ita Aisha take wato tana ganin kanta idan bai gaya musu ga abin da Aisha take ba wato kamar za su ce a to shikenan bari su su zafi rabuwa da shi kaga shikenan ita kuma sabin wannan shahidin shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan rantsuwar na kaurace ma iyalinsa Allah ta'ala ya ce lil ladina yununa min nisa'ihim wadanda suke rantsuwar kaurace ma iyalinsu al ila asalin ma'anarsa shine rantsuwa wala ya atali ulul fadl ya atali zid daga maddar daya ne ta al ila wanda suka yi rantsuwar kaurace ma iyalinsu daga kwanciya tare da su tarabbutu arba'ati ashhur to sauraro na wata hudu shine ya tabbata a gare su za a kyale su zuwa wata hudu me yin rantsuwar saduwa da iyalinsa yana da hali guda uku in ma ya rantsi me yin rantsuwar rashin saduwa da iyali ya rantsi cewa har abada ba zai sadu da ita ba ko kuma ya rantsi cewar ya allaka rashin saduwar da wani abu wanda yake mustahili ne ko kuma me nisan saduwa ne ba zai zo ba kamar ya ce ba zai sadu da ita ba har sai randa Annabi Isa ya sauka ko har sai bayyana dujjal to shi ya san wannan wannan bittifaqil ulama wannan mai ila'i ne domin kamar ya ce har abada ba zai sadu da ita ba kaga bai sake ta ba bai kyale ta ba bai rike ta a matsayin matarsa ba kuma bai sake ta ba ta ji ta yi auta a wani kaga in aka yi haka wannan cutarwa ce a zahiri na uku ya yi rantsuwa baya cewa akan mudda cewa ba zai sadu da ita ba da mudda da tafi wata hudu ko da kwana ɗaya ne na hudu ya yi rantsuwa da ita zuwa ga wata hudu daidai hali hudu ne na hudu ya yi rantsuwa akan ba zai sadu da ita ba ƙasa da wata hudu a cikin wannan na farko da na biyu su ne ila amma wanda ya rantsa cewa ba zai sadu da matarsa ba har wata hudu cip-cip to nan ba ila'i ne ba sai ya kara koda da kwana ɗaya ne shine zai zama ya yi ila ko kuma ya rantsa ba zai sadu da matarsa ba wata ɗaya ko kwana ɗaya ko mako ɗaya ko wata biyu ko wata uku wannan ba ila ba ne zai cika rantsuwarsa sai dai in yana so ya warware sai ya kafara ya dawo ya ci gaba da saduwa da ita amma ila shine mutum ya rantsa ba zai sadu da matarsa ba har abada ko kuma sama da wata uku domin a cikin haka akwai cutarwa a gare ta shi yasa Allah ya ce sai a tsayar da su su saurara zuwa wata hudu wato ma'ana idan wata hudu suka yi sai a tsayar da su shine ma'anar at-tarabbus din wanda yake wannan shine hujja ga jumhur na kan cewar wanda yayi ila'i in wata hudu suka cika ba za a kyale shi ba idan matar ta kai kara sai alƙali ya zaunar da shi a ce masa to imma an tafi wa imma an tufallin shine sai Allah ya ce fa in fa'u idan suka dawo alfa'u huwa rujur komowa daga rashin jima'i idan suka zo suka sadu tare da iyalinsu fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jinkai mai gafara ne ga ita matar da tayi har abinda aka yi mata ila saboda haka gashi nan ya sa an dawo gare ta ko mai jinkai ne yanda bai kyale an cigaba da cutar ta ba haka zalika mai gafara ne gare shi yanda ya sanya masa hanyar fita tunda ya rantsuwa ta ga bai bai shi inda ba dan haka ba da sai ya zamanto ko da yayi nadama ba yadda zai amma sai aka ce zuwa iyakarsa wata hudu وإن عظموا الصلاة إذا سكى أزمة سكى ينكي وأكن ينسكي فإن الله سميع عليم الله يناجي الله مسنينكما وتوكنشوكو كان سكي يا هوكنش wannan shine hukuncin ila idan mutun ya rantsi kuma rantsuwar a wajen Imam Malik dole ne ta zama rantsuwa wadda a wajen Imam Shafi dole ta zama rantsuwa da shari'a ta yaddada ita shine billahi bi sifatihi da Allah ko da sifofinsa ba kawai na kan kowace rantsuwa ba in mutun ya rantsi da sifofin Allah ko kuma da cewa haram a wajensa halal a wajensa haramun ne in ya sadu da matarsa duk wannan yana daga cikin lafazin ila to ya lizim wannan abu hukuncin ila ya lizimce shi zai idan ya kaurace ma matarsa to iyakacin damar da aka bashi wata hudu kawai daga zaran wata hudu sun cika to yana da zabi ko ya ci gaba ko ya sake ta ko kuma ya dawo amma bai halatta ba idan ya wuce nan wajen ya saba ma Allah madaukakin sarki kuma macen tana da haƙƙi ta dauka ƙara zuwa ga hukuncin zuwa ga shari'a shari'a sai ta kira shi ta zaunar da shi in ma ka sake ta a in ma ka dawo tawarwar rantsuwar ka kai kafara wa in ma kuma ka sake ta idan yace ba daya ya za'a in yace ba daya ba zai sake ta ba kuma ba zai dawo ba sai alƙali ya sake ta sai alƙali ya sakar masa ita sakin nan a wajen jumhur malamai Imam Malik sun tafi akan cewa raji'i ne zai iya kome amma Imam Abu Hanifa sai ya hararo ma'ana a nan wajen sai ce saki ne ba'in babu ba zai ba shi dama ya sake auren da sai an sake daura aure domin Imam Abu Hanifa ya duba maslahar abinda yasa aka hana yin aka tilasta ai masa saki aka tilasta ko wace ne yayi sakin a wajen Imam Abu Hanifa talaka ne ba'i domin ta inda kace talaka raji'i ne na kome ne akwai bajiran mutane marasa tausayi wanda sai ya ce ya dawo da ita din ya dawo sannan sai sake mata wani sabon ila'i to sai Abu Hanifa ya ce sai Abu Hanifa ya hararo wannan ma'anar ta rashin Allah ta kawar da cutarwa ga mace saboda ba za'ifa ce mai rauni ce a cikin musamman a cikin hali irin wannan sai ce sakin nan ba'i ne da haka in yace ya sake ta ba shi da ihon yace nayi kome sai dai ya zo shi ma ya biyo layi a zo a sake daura aure ya shiga cikin masu nema kaga an bata yancin sa a abin nan a zabi haka zalika in alƙali ne wannan sakin a wajen Abu Hanifa to amma waɗansu malamai suka ce idan alƙali dan wanda ke kuma wannan wajibin alƙali ne alƙali daga cikin wajibansa shine kawar da cuta ga wanda ake cutar alƙali idan ya san cewa idan mutumin nan yayi saki daya in yace ya sakar masa matar saki daya kuma saki wanda ake kome zai iya ci gaba da cutar matar yana da daman ya masa saki biyu ko ya masa saki uku ko kuma ya ce ma ba ma saki bane fast ne na bata auren wannan suma wannan maslaha ne matsabar Imam Ahmad suka duba suka hararo duk saboda ne saboda duba ma'anar abin da yasa aka yi wannan hukunci na sanya iyaka ga ila sanya iyaka domin a tsare iya yadda za a iya ma mace indai ladabi ne indai ladabtarwa ce to wata hudu ka kaurace mata ya isa abin da yasa aka kayyade wata hudu kuwa ɗaya daga cikin abin da yake kawo shawahidin wannan shine waqi'i ma ya tabbatar da shi domin Allah a zamanin sayyidina Umar kamar yadda ya zo a cikin muwatta a wata ran yana yawo a cikin Madina yanda ke al'adarsa ya duba ya ga halin da mutane suke ciki sai ya ji wata mace da daddare tana waka ta tawala hadha al-layli wa tawadda janibi wa arraqani Allah habiba udaji'u fa wallahi laula Allah la rabba ghayruhu la harraka min hadha sarir jawanibu tace wannan dare yayi tsawo amma rashin abu rashin masoyi wanda zan kwanta tare da shi ya hana ni bacci tace wallahi da ba dan Allah ba wanda babu wani abu bautawa da gaskiya in ba shi ba da wannan gadan da sassan sa sun yi ta girgira wato da ma'ana da ta aikata alfasha sai dan Umar da ya ji wannan sai ya je kira yarsa Hafsa yace Hafsa iya lokaci nawa mace za ta iya hakuri ba ta sadu da namiji ba yace wata shida ko wata hudu to sai tura sassa duk inda sojojin musulmi suke aka tura su wajen jihadi irin su basra irin su abin nan a farsu da sauransu duk wanda ya wata hudu baya tare da iyalinsa ba zai dawo saboda kada abin nan kada baya ta abin nan baya ta ne kita an da fita ana jihadi kuma nan kuma al'amari yana baci sai ce a dawo to saboda kaga sai aka sai ce wata hudu sai sai da umar ya aiki da wannan wanda yake wannan in mace kai mata wannan wata hudu din in wani abu ne can ya isa a ce tara da ku ya isa a ce ta hau sirri saboda haka in aka wuce wata hudu kuma to wannan ya zama tobarwa wannan ya zama cutarwa ka'ida ku sun ce ku ba a cuta babu cutarwa ta cuce ka ka yi maganin cutar to kai kuma kai da ka cuce ta in ka wuce wata hudu ka cuce ta musamman kuma ganin kanta ita mace babu saki a hannunta shi yasa sai aka yi amfani da shari'a cewa shari'a ta shigo in ya yi sakin dole shari'a ta zo ta tilasta sakin ta ita ta yi sakin kanta malaman zahiriya ce suka yi a kama shi a kulle shi a kurkuku sai ya yi sakin shi ma ya dandana amma jumhur malamai suka ce a'a alƙali kawai ya ce a menene zamu bata abincin kurkuku ɗan kurkuku a ƙyale waɗansu wanda yake so suka cancanta zaman to a can shi ko kawai alƙali ya ce na saka na bata auren ko na sake ta kuma shi kenan wannan sakin ya yi wanda yake har a yanzu ana samun irin waɗannan wanda suke irin waɗannan tuntunu irin zaka ce irin a irin waɗannan abubuwan suna faruwa to wannan dai yana daga cikin yadda musulunci ya kiyaye haƙƙin mace saboda mace zaifiya ce mai rauni ce kuma musulunci koyaushe ka'idarsa shine kawar da cuta baya bari a cuta musamman ga wanda yake mara ƙarfi mace tana daga cikin su tana daga cikin al-mustad'afin dan haka duk inda aka san cewa za a shiga cikin haƙƙinta sai an shigo yadda za a kare ta saboda haka jahilci da addinin musulunci da jahilci da shari'ar musulunci shine yake sanya mata wani lokaci suke zaman tawa cikin kangi inda sun san shari'a in kuma aka in suka san shari'a kuma aka samu wanda suka san shari'a din za su tsaya da haƙƙin su babu abin da dukkan wani abu na cuta da ake musu duk za ta fito bi idnillah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.